sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kan masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu saduwa da ku a yau Juma'a 30 ga watan Yuni na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace a ba mu kanun labarai.
To ladan yan sandan kasar Faransa sun ce an kama wani mutum da ke kokarin afka gungun mutane da mota a kofar wani masallaci da ke garin Créteil. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar rage ayyukan wanza da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin Darfur na kasar Somalia da kimanin kashi 30 cikin 100. Kana ji Alhamis, Amurka ta fara aiwatar da sababbin dokokin da suka buƙaci masu neman takardun izinin shiga ƙasar daga ƙasashe da galibi musulmi ne guda 6 su kasance suna da wata dangantaka ta kud da kud da wani dangin su ko kuma wata cibiyar kasuwanci a nan Amurka kafin su shigo.
Ba da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa a can garin Kwantagorar ke cikin jihar Niger mutane 4 ne suka rasa rayukansu ko garin Yaya.
Yaya ne suka dan kallon wasan kwallon da ake don karfe 9:30 masu irin harkin da suke kora ya suka fata karfin yaran to dai daga cikin yaran su aka kama su kai ta duka.
Sai kuma a jihar Plateau inda cibiyar wanzar da zaman lafiya ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya musamman yan sanda wa'adi ko akan menene
ta yi kokari ta tabbatar da ta rubuta takarda ta apology ta ba yan jarida na wannan cin mutunci da suka yi ma wannan dan jarida.
To za ku yi cikakkun rahotanni game da waɗannan batutuwa sai kuma Juma'a Ali za ta shigo da shirin ta na lafiya a uwar jiki amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran. Yan sandan kasar Faransa sun ce an kama wani mutum da ke kokarin afka gungun mutane da mota kofar wani masallaci da ke garin Créteil. Babu wanda ya ji rauni a lamarin na jiya Alhamis. Direban da ba a bayyana ba bai iya wuce shingayen da aka kafa kewayen masallacin ba bisa ga cewar yan sanda. Jarida Le Parisien ta buga rahoto cewa mutumin ya ce yana neman ramo gayya ne kan harin da kungiyar IS ta kai da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a Paris kwanan nan. Makon da ya gabata aka kashe wani mutum da dama kuma suka jikata lokacin da wata babbar mota ta kutsa kan waɗansu da suka je aikin ibada a daidai lokacin sun tashi daga wani masallaci a birnin London.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar da ta sami goyon bayan dukkan mambobin jiya Alhamis na rage ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin Darfur na kasar Sudan ta Kudu da kimanin kashi 30 cikin 100. Kudirin da Birtaniya ta gabatar ta samu asali ne bisa la'akari da ingancin harkokin tsaro da aka samu a Darfur da kuma matsin lamban da Majalisar Ɗinkin Duniya take fuskanta daga Amurka. Wata buƙaci a rage $600,000 daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa. An shafe kimanin shekaru 10-15 ana fama da matsaloli a yankin Darfur tun bayan wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke na adawa da gwamnati da ya haifar da mai da martanin sojojin gwamnati tare da goyon bayan 'yan tawayen ƙasashen Larabawa. An dai kashe kimanin mutane 300,000 sama da miliyan 2 su ma suka ƙauracewa matsuguninsu. Kamfan ruwa da kuma yunwa sun ƙara asasa wahalar da suke fuskanta a wannan wurin.
Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Turkiya Mevlüt Çavuşoğlu ya shaidawa 'yan ƙabilar Cyprus na ƙasar Girka su daina tunanin cewa dakarun ƙasar Turkiya 35,000 za su fice daga tsibirin da ke fama da rarrabuwar kawuna. Wannan ne mafarkinsu, ya kamata su farga daga wannan mafarkin su kuma yi watsi da shi, a cewar sa jiya Alhamis a wani taron tattaunawa ta wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Krasnodar, ƙasar Switzerland. Cavusoglu ya ce ya kamata a tattaunawar da ake yi a halin yanzu ta zama yunkuri na ƙarshe na warware rikicin da aka shafa shekara da shekaru ana yi kan mallakar Cyprus. Jami'in diplomasiyan ya ce ba za su ci gaba da tattaunawa har abada ba. Takwaran aikin sa na ƙasar Girka Nikos Kotsias ya ce Turkiya a nata bangaren ita ma ta sha nana ta matsayinta. Bukatar da 'yan kabilar Cyprus na ƙasar Girka suka gabatar cewa dakarun ƙasar Turkiya su koma na ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo cikas a yunkurin haɗa kan tsibirin da ke tekun Baharin bayan shekaru 43.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Jiya Alhamis, Amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin da suka bukaci masu neman takardun izinin shiga kasar daga kasashen da galibin su musulmi ne guda 6 suka sance suna da wata dangantaka ta kudda kudda wani dangin su ko kuma ta cibiyar kasuwanci a Amurka kafin a ba su izinin shiga kasar. Manyan jami'an gudanarwa sun yi bayani jiya Alhamis kan yadda jami'ai za su tantance takardun masu neman izinin shiga Amurka daga kasashen Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da kuma Yemen. Sabbin dokokin sun fara aiki ne jiya Alhamis da karfe 8 na dare. Za a kyale waɗanda suka kammala shirin zuwa Amurka kafin ranar 6 ga watan Yuli su shiga ƙasar. Waɗanda suke da shirin ziyarar ƙasar bayan wannan ranar kuma za a bayyana yadda tsarin zai shafe su a wani lokaci nan gaba bisa cewar wani babban jami'in gwamnatin ƙasar.
Daga ƙarshe fada White House tana kare rubutun da shugaba Donald Trump ya aika ta hanyar Twitter yana gole wata fitacciyar mai sharhi a talabijin jiya Alhamis. Trump ya wanke Mika Brzezinski da ke gabatar da wani shirin talabijin da ake kira Morning Joe da saurayinta Joe Scarborough. Mutanen sun bayyana cewa sun je gidan Trump na Mar-a-Lago da ke jihar Florida domin shirya yin hira da shugaban ƙasar mai jiran gado wata ɗaya kafin a rantsar da shi. Nan da nan 'yan majalisar dokokin Amurka sun kushe kalaman shugaban ƙasar kan fasalin mai gabatar da shirye-shiryen talabijin ɗin. 'Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican su ma sun kwafi Trump.
Kuniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara da batun mutuwar mutane hudu a garin Kwantagoro da ke cikin jihar Niger, Najeriya sakamakon arangaman da aka yi da wasu samarin garin da kuma 'yan banga. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kimanin mutane hudu ne aka ba da labarin cewa an kashe tare da kona ofishin 'yan banga a wani rikicin da ya barki a tsakanin mutanen garin Kwantagoro ta jihar Niger, Najeriya da kuma 'yan banga da ke aikin sa kai domin tabbatar da tsaro a yankin. Bayanai dai sun nuna cewa mutanen garin na Kwantagoro sun fusata ne a sakamakon kisan gillar da aka yi zargin cewa 'yan bangar sun yi ma wani matashi bayan da suka kama shi a cikin waɗanda ake zargin sun aikata wani laifin da kawowa yanzu ba a tantance ba. Muhammad Nura Usman da lamarin ya faru a yankin su ya yi mun ƙarin haske ta wayar salula.
Abin da ya faru dai yaran da suka fito gidan kallon wasan ƙwallon da ake yi karfe 5 haka zuwa 6 masu irin askin nan da suke kora ya suka fasa garkin yaran to ɗaya daga cikin yaran su aka kama shi suka yi ta duka shi ne dan gidan ladan da wanda ya mutu. Bayan an dawo da gawan shi mutanen unguwa su suka zanga-zanga ya aka je aka kona ofis na vigilante
na 'yan banga din
su kuma 'yan bangan sai suka yi fito na fito da mutane suka je wannan gidan yanda suka kashe wannan yaron suka yi ta jifan gidan suna bugun gamon gidan suka tara wasu mutanen gidan da har suka yi ta hali suka kuma sake halbe wasu yara maza guda uku da wata mace guda ɗaya kuma president ne yanzu halin da ciki.
Yanzu mutum nawa aka kashe a nan wurin?
Yanzu dai bayan wannan yaron da aka kashe ga sun halbe wasu mutum uku an kai su asibiti su ma sun mutu da kuma wata mata guda.
To na yi kokarin jin ta bakin shugabannin 'yan bangar amma lamarin ya ci tura. Domin kuwa na kira lambar wayar sakataren kungiyar 'yan bangar mai suna Malam Sani Sakatare amma wayar tana kashe. Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce kawowa yanzu ba su tantance yawan adadin mutanen da aka kashe ba.
Ni ba ta ji mun wanda suka mutu yanzu, daftar su suna kan aiki yanzu, har yanzu ba ba su war wajen ba. In sun dawo daga wajen za mu gani mutum nawa suka tokar da asibiti, mutum nawa aka jima raunin, mutum nawa kuma suka mutu.
Na'am, yanzu muna cikin dare kusan karfe 10. Ana yawo mutanen ku sun bari ana yawo wurin koko dai wani hali yake ciki.
Ana nan dai ana kan wannan aikin sun dai an dai ce dai an dai sami an kwantar da abin yanzu.
Ko a makon jiya ma an samu wani rikicin da yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku a lokacin da aka yi wata arangama a tsakanin 'yan bangar da kuma 'yan sanda a can yankin Alawa da ke karamar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A can jihar Filato ku, cibiyar wanzar da zaman lafiya ce ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adi game da cin zarafin da aka yi wa wakilin gidan rediyon Deutsche Welle, wato Ibrahima Yakuba. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Cibiyar wanzar da zaman lafiya da adalci a Afirka, wato Center for Conflict Solution and Justice in Africa, ta ba da gwamnatin Najeriya wa'adin mako guda da ta gaggauta maidawa wakilin sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle da ke Kaduna, Ibrahima Yakubu, da dukkan kayayyakin aikinsa da ta lalata. A taron manema labarai da kungiyar ta kira, shugaban kungiyar Suleiman Shaibu Shinkafi ya ce bai dace a ci zarafin 'yan jarida ba, kasancewar su ne ido da kunnen al'umma.
'Yan jaridu su ne kare talakawa, su ne ginshikin talakawa. Idan bala'i ya taso ko kuma aka ci haƙƙinmu ko kuma aka danne mana haƙƙi, 'yan jarida su ne za su je su taimaka, su yi ihu, su yi magana a tare a hana. To yau ga su an zo, su kuma su ake ci ma mutunci ba dan komai ba, saboda sun je yin aikinsu. Don haka mu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba mu yadda da wannan cin zarafi da aka yi ma wannan ɗan jarida ba. Ultimatum muke so mu ba wannan gwamnati na sati ɗaya, mun ba ta sati ɗaya ta yi ƙoƙari ta tabbatar da ta rubuta takarda ta apology ta ba 'yan jarida na wannan cin mutunci da suka yi ma wannan ɗan jarida. Bayan haka nan kuma su biya shi gadget, hukumar 'yan sanda ta tabbatar da ta biya shi duk kayan na'urorin shi da aka lalata. Bayan wannan kuma a tabbatar da dukkan irin wannan al'amari na cin mutunci ba zai sake faruwa ba a wannan ƙasa ta Najeriya. Idan kuma ba a yi mana haka nan ba, wallahi za mu je zanga-zanga sai mun tabbatar da duniya cewa lalle ga abin da Najeriya take ciki, kuma ga abin da suke.
Shugaban kungiyar Center for Conflict Solution and Justice in Africa, kungiyar da ke kare haƙƙin 'yan adam, Dr. Suleiman Shaibu Shinkafi. Ita ma Hajiya Hadiza Suleiman ta ce 'yan jarida suke taimakon talaka, shi ya sanya suka fito don kwatar wa Ibrahima 'yancinsa.
Duk wani talaka ya san rayuwanshi, ɗan jarida na taimaka mai ciki. Saboda me? Duk wani abu ya faru ga mutane talaka da ba za su iya, hukuma suka ga ba za su iya ɗaukan ɗawainiyansu ba, ga ɗan jarida suke zuwa su faɗi, ɗan jarida ya watsa duniya, surutu in yayi yawa sai ki gani har an samu wanda zai fito ya zo ya taimaka. To yau kuma aka ce su za a taɓa, ai an taɓa mu.
Shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya reshen jihar Filato, Yakubu Tadi, ya ce kamata ya yi hukumomi su ba da kariya wa 'yan jarida ta yadda za su gudanar da aikinsu ba tare da tsoro ba.
Ai ya kamata National President na NUG a tashi akan wannan magana. In ba haka ba, yanzu ana duba zuwa 2019, me zai faru da 'yan jarida? Ana so a ba 'yan jarida tsoro kenan, su ji tsoron aikinsu. In nan ci zalin mutane a nan, in sun faɗa sai a ja musu abin da aka yi. To nan ina za ta kai 'yan Najeriya?
A ranar Juma'a da ta gabata ne dai hukumomin tsaro suka damƙe Ibrahima Yakubu yayin da yake ɗaukan rahoton zanga-zanga tsakanin 'yan ƙungiyar Shi'a da wasu al'umman kasuwar Bacci a Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To Allah ya kyauta, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 14 har da daƙiƙa 33, ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jami'ai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To yau zamu fara ne da wasikar Hassan Alhaji ko Afogo ne jahar Nasarawa.
To
yace wai wasu mata wai idan suka haihu so daya kuma ba sa ƙara haihuwa me yake kawo haka?
To wannan wani lokaci ikon Allah ne wadansu matan suka haihu so daya wani lokaci ma haifan ne wani abu ke faruwa ko kuma ba ma matan kadai ba wani lokaci wani abu kuma daga namijin yake
ko kuma dai Allah ya nufa mace dade kawai za ta haifa.
Eh domin wani lokaci ba mu tabbata sai an bincike wani cikin san wararen in dai mace bata sai haifa sai a ce laifin matan ne amma wani lokaci mazan mu ma wani lokaci laifin mu ne in dai wannan ya faru ya kamata a je a bincike sosai.
To malamin ya sake wata tambaya.
To
yace wai mace so nawa ya kamata ta haihu?
Kin san yanda Allah ya halitta Allah akwai abin a mahaifar mata akwai abubuwa da ake kira kwan mahaifa wanda ke haduwa da maniyyin namiji yi na sai ta yi ciki. To kowane mace ana haifanta da waɗannan da yawa a ciki to wannan kuma sai ikon Allah ba za mu iya cewa ga yawan ƴaƴan da za ta iya samu ko ba za ta iya samu ba.
Ko kuma so nawa ne za ta haihu ko kuma kila yana nufin likita ka kamar yanzu akwai wasu mata idan duk lokacin da za su haihu aiki ake musu a fidda da. Wasu za ka ga in sun yi haihuwa uku a ce su daina haihuwa wasu kuma za su kai har hudu.
To akwai wasu matan suka haihu sau daya. To mahaifar wani abu kan same ta. Wani lokaci in mata haihu din sai an yi aiki sosai dan ya fito. Wani lokaci akwai wani abu da ke haduwa da mahaifar da dan wanda ake kiran placenta inda komai ke bi ta ciki. Wasu matan wannan abin wani ana son wahalar fitar da shi. To duk waɗannan na ta faruwa haka aka ce mace da daina kawai kada sake haihuwa domin akwai hatsari kwarai da gare ta.
To irin wannan kamar yanzu aka ce ta daina haihuwa din in ta haihu me zai same ta?
To nan sai kuma ikon Allah likitoci za su yi da aiki kin san komai na Allah ne.
Eh haka ne.
Saboda haka abinda ake cewa shine kawai ta rage hatsarin wani abu ya faru zai karu.
To a saboda haka sai a bata shawara cewa kar ta kara haihuwa.
Eh sai a ce a bata shawara ko kuma in za ta yi ma ko lokaci dole likita ya rinka duban ta ana auna ta ko lokaci.
To sai kuma wasikar Malam Yusuf da ke can NNPC Depot a can Jos Jihar Plateau Nigeria.
To
yana so ne ka mishi bayanin abin da ke kawo ciwon shawara da kuma maganin sa.
Ajiya abin da ke kawo ciwon shawara akwai abubuwa da ke kawo ciwon shawara. Na farko wani lokaci akwai wasu mutane wanda hantar su.
Eh
wani lokaci wani abu ya samu da ita to wannan kan sa idan mutum wannan mutum ya samu ciwon shawara kuma wadansu yara aka haife suna da wannan suma. To akwai wasu ciwuka da suke kamar musamman ciwukan hanta kuma da wadansu ciwukan jini suka sa wannan ciwon shawara din Hajiya.
To likita ciwon hanta ne galibi mutane suke cewa ciwon shawara ko ko akwai bambanci?
Yawanci abinda mutane ke gani duk yanda idon ke canzawa.
Ya wato ya zama kamar ruwan dorawa.
Eh to in ya zama haka shi yasa yawanci abinda ke yawanci mutane da ke da wannan yawanci suna ciwon hanta ne Hajiya.
Akwai magani ko?
Eh in dai aka kama da wuri. Aka kama da wuri ana iya magani shi kuma in dai ba a kama da wuri ba to kuma sai ikon Allah.
To yakan yi tsananin da sai an canja ma mutum hanta?
Eh kamar nan kasashe ya tsanani sai an dasin hantar mutum akan yi a nan kasashen.
An taɓa yi aka yi nasara?
Eh ana yin nasara akwai wanda suka yi ana yi kamar nan inda nake nan akwai su Emory da su Emory na a kusa da CDC ɗinsu nan to suna dasin hanta kowane lokaci.
Amma kafin a dasa hantar nan me ake nema?
To kafin a dasa hantar nan sai an binciki mutum akan gwada abubuwa da yawa da sai sun dace.
Kuma an samu hantar sai an ga kamar hantar zai dace da jikin mutum kafin a dasa.
Eh sai kuma da hantar da dace da mutum da abin aiki mai wuya ne kwarai da gaske.
To kuma kamar yadda ka ce aka kama da wuri ana iya warkarwa.
Eh in dai aka kama da wuri ana iya taimakon mutum ma a warkar da shi. Kamar yanzu nan ma waɗansu masu irin ciwon hanta ɗin yanzu an samu magani ma ko da ya yi tsanani ɗin ma ana iya warkar da shi amma maganin da tsada kwarai da gaske yanzu nan.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To likita sai kuma wasikar Idris Ahmed tambayoyi guda biyu yayi.
To Hajiya.
Yace me ke ka ciwon kakkara ne? Kuma idan ya kama mutum me yi maganin sa? To da farko me ke kawowa ne?
To abinda ke kawo wannan ciwon mal abinda zan ce mal abinda ke kawo wannan ciwon shine wurin fata to wajen kumba ko akai fato wani lokaci in dai kaman kumbar ta janye ga baki daya wani lokaci ko wurin aka yanke kumbar ko kuma wani lokaci wadansu mutane sukan cije ta to in kumban ta janye kware to kwayan cuta kan shiga karkashin kumban sai ta soma kumburi sai ya tsaya soma kumburi in ya kumbure shi ke kawo wannan ciwon.
To akwai maganin da za a yi?
Eh akwai magani da ake yau na farko inda akwai ruwa sosai a cikin sa akan fitar da ruwa a tace shi a asibiti sannan akwai magunguna da ake bawa da zai warkar da mutum Hajiya ko dake na san mutanen wani lokaci suka amfani da lemon tsami da sauransu ko
to lemon tsami mutum ya sa a ciwo ba zafi likita
akwai zafi yawanci wannan yawanci mutane ga mutane haka amma abu mafi amfani shine kaje wani likita akwai yanzu magunguna da za a baka ka sha zai warkar da shi
in dai ruwa din aka matse kuma akwai maganin da za a ba mutum ya
din in ba a cire ruwa ba shike ya sa yake tsugi din nan
wato ya tama mutum zogi
ya tama sai yana radadi sosai da zafi sosai
to Allah ya sauke
amin amin
to sai kuma wasika da muka samu daga wajen Abubakar ina ganin kaman ko wasika ta din gwiwa ce ko kuma sunan inkiya ne Abubakar sannan kuma ya sa Alhaji Usman a can jihar Kebbi Najeriya
to
yana son ko kuma suna son bayani ne game da ciwon baya me ke kawo ciwon baya ne
to akwai abubuwa da yake kawo ciwon baya Hajiya
to
na farko wani lokaci wadansu mu in dai ko muka dauki wani abu bai kamata ba muka dukusa muka dauka to yana kawo wannan wani lokaci kuma muka so manyanta domin yanda jijiyoyin suke na baya din wani lokaci kaman kasusuwan bayan sukan gauce duk wadannan suna kawo ciwon baya Hajiya
to kamar in mutum ya dauki abu ne da yafi karfin shi ya kame ciwon bayan yan ana iya warkarwa ko ko in bai hankali ba ya dinga fama da ciwon
ya danganta irin
inda tsananin ciwon
tsananin ciwon yawanci ana iya in bai tsane to akwai dan irin motsa jiki da ake sawa mutum yayi in ya kwanta yanda yake motsa jiki to yakan ƙara karfin jijiyoyin to wannan yakan taimaka kwarai da gaske
to kamar wanda kuma jijiyan ya goce kuma fa
to wanda in ta goce ne to wani lokaci dole sai an je an aiki amma wani lokaci waɗannan su ma inda aka ba su abubuwan motsa jiki da za su yi watanni suna yarkan taimaka shi ba
to waɗanda ake in an yi aiki ga aba game da ciwon baya nan akan samu nasara ko ko in mutum yana ciwon baya dinga kenan har iya rayuwarsa
yawanci inda aka in mutum na da ciwon baya aka ana nasara yawanci amma akwai waɗansu kalilan wanda ba a iya musu komai
sai dai kawai su yi ta shan magani
sai dai su ta shan magani ko su yi ta yadda na ce motsa jikin nan yadda zai dinka taimakon su kowane lokaci
manyanta ba yi da alaka da ciwon baya
eh manyanta ma yana kawo shi Hajiya
wasu sun san manyanta suna sukan yi fama da ciwon baya
eh domin mutum na ta amfani da kasusuwa na yadda muke jujjuya to yawanci in mutum ya so manyanta bayan shi na ciwo kowane lokaci wannan irin wannan sai dai kawai mutum ya ta motsa jikin yana dan shan magani akai-akai amma motsa jikin ya fi kyau
to likita akwai wasu matan da in suna da juna biyu suna fama da ciwon baya su kuma fa
eh to wannan in suka haihu wannan yana su yakan warke nan domin nauyin dan da ke cikin ne ke jan su suke kawo ciwon baya
to mai ciwon baya akwai yana da alaka kaman yanda ko yanda mutum yake kwanciya ko ko akwai hanyoyin da ya kamata mutum ya rika lura da su
eh to yanda mutum yake kwanciya ne yana kawo kuma in dai kana ciwon baya kuma inda kake kwanciya kuma shi ma yana da abin da zai sa ko ya karu ko ya ragu
a saboda haka in mutum zai kwanta a katifa mai karfi kenan
eh mai karfi ko kuma mutum ya kwanta a kasa kawai ka sa tabarma wani lokaci kwanta
to yafi
eh yafi inda kana ciwon baya mai tsanani Hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
da wannan wasika
to
da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto
to
to shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne
to ai tsagewar baki yanda muka yi magana kaman kwanaki din nan eh to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwa rukunonin abinci din nan ne ke kawo shi Hajiya eh zai sa baki mutum ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai ga har yana jini
to kaman wannan rukunonin ba da ca din ne ko ko akwai wasu rukunonin daban
to shi wannan tsagewar baki dinan da ba da caɗinin su ne musamman suke kawo wannan
To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan.
Eh to na mata in dai mutuna ciki in dai nata kaman ya yatuna da shi in ta ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai sai tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole dole ka samu wadana abun ba ka bace ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan hajiya.
To yayi wata tambayar to ko da yake kai bayani wai ana gadin wannan cuta ne?
Ah ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi.
To saboda haka yace meye magani ko kuma rigakafi?
Rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke faruwa ka je wurin likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu ilimin kimiyya ana iya daukan jininka a ga wani irin rukuno ne baka da su a sosai a jikinka yanzu ana iya yin wannan za a iya daukan jininka a gwada shi kuma anan kasashen cikin awoyi kadan za a iya gwadawa a tabbatar da ya baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka.
Sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abincin da ya kamata ka riƙa ci. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida malamai sai kuma wani sati aje wani sabon shirin amma kafin shirinmu na gaba ga wannan
da zan kasance a ci aikin Allah koyo shi ko wace shekara abu ƙarin kuɗi na akai bisa gare shi koyo shi a ce duk shekara kuɗin haji ƙari na shike
awali mai kami muna fatan dai gwamnati ta tausaya game da wannan kuɗin da sun ga tsawala saboda ko ba komai bane abin yayi tauri kuma bane abin kuɗin sun yi wuya to duk wanda Allah ba iko har ya zuba adine kuma yanzu an kace shi ƙari kuma nan da kwana takwas ina fatan shugabannin nan ƙasar su dan tausaya ma talakawan su wanda Allah ba iko har sun ka yi kokari sun kai yunkuri sun ka zuba.
To ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi za ku ji su wake wannan kukan kuma ina suke wannan kukan kuma wanda dalili yasa suke wannan kukan. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Yan sandan ƙasar Faransa sun ce an kama wani mutum da ke ƙoƙarin afkawa gungun mutane da mota ƙofar wani masallaci da ke garin Créteil babu wanda dai ya ji rauni a wannan lamari na jiya Alhamis. Direban da ba a bayyana ba bai iya wuce shingayen da aka gaggafa a kewayen masallacin ba bisa ga cewar ‘yan sanda. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri’ar da ta samu goyon bayan dukkan mambobin jiya Alhamis na rage ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta kudu da kimanin kashi 30 cikin 100. Kudirin da Burtaniya ta gabatar ya samu asali ne bisa la'akari da ingancin harkokin tsaro da aka samu a Darfur din da kuma matsin lambar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta daga Amurka wadda ta buƙaci a rage dala miliyan 600 daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanarwa. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya shedawa ‘yan kabilar Cyprus na ƙasar Girka su daina tunanin cewa dakarun ƙasar Turkiyya 35,000 za su fice daga tsibirin da ke fama da rarrabuwar kawuna. Wannan ne mafarkinsu, ya kamata su farga daga wannan mafarkin su kuma yi watsi da shi. A cewarsa jiya Alhamis a wani taron tattaunawa da wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya.
To madallah da take cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa anan sashi Hausa musamman Grace Alheri Abdu da ta makamin domin gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.